Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Litinin 3 ga watan Satumba shekarar 2018. Safina Tusada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar China ya shaida wa shugabannin Afirka cewa kasuwanci tsakanin China da nahiyar Afirka ana yi ne da zumuncin da nahiyar gaba. Yanzu haka yawan bakin haure da ke farara Turai ya ragu. Kasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siriya ke yi na kaddamar da gagarumin farmaki na kwato yankin karshe da ke hannun yan tawaye.
Kanin labaran kenan aka ji. A shirin namu na yau za ku ji fashin bakin masana akan taron koli na hudda tsakanin kasashen Afirka da China da ake yi a birnin Beijing wanda aka fara a yau.
Kasar Shin ta zama kasa ce wadda tana daya daga cikin kasashe wanda suke da karin tattalin arziki. Kenan yau Shin ta ga alama cewa ya kamata ta hudda mu daga kangi na nasaru ta kawo mu wurin ta saboda arzikin da tattala mu ci tare.
Za kuma ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani ƙauye a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau. A Niger kuma za ku ji cewa ɗaliban da suka kammala karatu a fannin likitanci sun fara rubuta jarabawar tantance iya aikin likitancin. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Haran da ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban kasar China Xi Jinping ya shaida wa shugabannin Afirka da ma'aikatan kasuwansu cewa kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka ana yin sa ne da zumuncin da nahiyar gaba ba wai na jeka nayi ka bane kurum. Rahotanni sun ce manufar jawabin nasa lokacin bikin bude taron koli da aka fara yau a Beijing tsakanin kasar China da kasashen nahiyar Afirka shine don a kwantar da hankalin kasashen na Afirka game da wani sabon shirin karfafa gine-ginen masana'antu na China din. Wanda a ƙarƙashin sa ake bayar da basukan biliyoyin daloli ga kasashen na Afirka da kasashen Asiya domin gudanar da manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa. Shugaban ya kare wannan sabon tsarin wanda masu suka manufar Xi din ke cewa wannan irin tarin bashi da yake neman bai waɗannan kasashe zai sa su zame ya amshin shatan kasar tashi. Kasuwancin da ake gudanarwa tsakanin kasashen Afirka da China baya kawo komai irin wace baya da kowace irin nasaba da harkokin siyasa in ji Xi. A cikin jawabin shugaban ya bayyana shirin China na tallafawa kasashen da zunzurutun dala miliyan 60 wanda ya hada taimakon dala miliyan 15 da sabbin basussukan masu sassabci yayin da China din zata batar da dala miliyan 5,000 wajen shigowa da kayan masarufi daga kasashen na Afirka. Yanzu haka dai yawan bakin haure da ke kwarara nahiyar Turai sun ragu ainun. Sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske musamman ma masu bi ta tekun Mediterranean kamar yadda wani rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Masu fasakwarin mutane kaiwa nahiyar ta Turai suna dada daukar matakan kasada wajen sufurin mutane da zuma tsallakar da su yayin da kasar Libya ke yawan kame waɗannan jirage na 'yan cirani. Duk da yake kasar ta Libya na daukar tsauraran matakai kan waɗannan mutanen masu barin kasashen su domin zuwa Turai domin neman sauyin rayuwa, hakan bai sa sun yi kasa a guye ba wajen ganin sun shiga kasar ta Libya domin kaiwa Turai. Rahoton mai taken tafiya ta ko halin kaka ya bayyana cewa cikin mutane da yawan su kai 2,276 ne suka halaka a shekarar ta gabata, duk da hana musu kokarin ganin sun ketar tekun na Mediterranean. A bana ko mutane 1,095 ne suka mutu a yanda suke kokarin tsallaka tekun. Kasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siriya ke yi a kaddamar da gagarumin farmakin neman sake kwato yanki na karshe da ya rage hannun 'yan tawayen kasar, inda ta ce akwai bukatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya ya zama to an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wuri. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif yau ya tafi birnin Damascus domin ya gana da takwaransa na kasar ta Siriya da ma shugaba Bashar al-Assad. Kafofin yada labarai na kasar ta Iran sun ambato Zarif na cewa ya kamata a tabbatar cewa an maida garin na Idlib karkashin mulkin mutanen Siriya kana a cigaba da sake gina kasar ta Siriya da maido da yan gudun hijira gida. Kasar Siriya dai tun a cikin shekarar 2011 take fama da yaƙe-yaƙe tsakanin rukunan kasan daban-daban da suka da sojojin gwamnati da sojojin sakai da kuma yan tawaye waɗanda kowanne suke kokarin ganin ya samu nasarar ikon kowanne bangare na cikin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gobara ta laƙume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar Brazil sai dai ana ƙoƙarin shawo kanta ji mai magana da yawan ma'aikatar kashe gobara na ƙasar. Da safiyar yau Litini Roberto Robadi ya ce za a ƙara ɗaukan wasu 'yan sa'o'i kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa. Wannan ginin adana kayan tarihi ya kai shekaru 200 yana ɗauke da kayayyakin tarihi da yawansu ya kai miliyan 20. Shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya ce hasarar da ƙasar ta yi game da wannan bata misaltuwa. Shafin yanan gizo na cibiyar adana bayanan wannan gidan tarihi ya ce gidan na ɗauke da wato abubuwan tarihi da zuwa kai sama 20,000 waɗanda suke da nasaba da tarihin ƙasar ta Brazil ne da sauran ƙasashen duniya. Kana akwai kayayyakin bila adadin na tarihin gidan sarautar ƙasar. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa ba a samu asarar rai ba ko kuma rauni sakamakon wannan gobarar. Yau Litini a ƙasar Malaysia an yi wa wasu mata biyu bulala a bainar jama'a bayan an kama su da laifin maɗigo. Matan biyu da ba a bayyana ko su wane ne ba amma 'yan shekaru 32 da kuma shekaru 22 ne. An yi musu wannan hukuncin ne a gaban mutanen da yawansu kai 100 an kuma yanke musu wannan hukuncin ne a kotun shari'ar musulunci wanda ke jihar Terengganu da ke arewa maso gabashin kasar. Su dai waɗannan matan jami'an addinin musulunci ne suka kama su a cikin mota a cikin watan Afrilu. Matan sun amsa laifin su na yunkurin aikata maɗigo wannan yasa aka yanke musu hukuncin bulala 6 da kuma tara. Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna fushinsu akan wannan hukunci. Ƙasar ta Malaysia wacce take yawancinta musulmai ne tana da tsarin shari'a biyu ne, ɗaya na shari'a musulunci ɗaya kuma na gama gari wanda ke hukunci akan harkokin aure, yalai da kuma harkokin jama'a da na yau da kullum.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Toma Dalla, yayin da aka fara taron koli a yau a birnin Beijing, masana na ci gaba da fashin baki akan wannan taro. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya tattauna da mai fashin bakin al'amura Dr. Sule Abdullahi.
Kasar Shin ta zama kasa ce wadda tana daya daga cikin kasashe wanda suke da ƙarin tattalin arziki. Kenan yau Shin ta ga alamar cewa ya kamata ta hudda mu daga kangi na nasaru ta kawo mu wurinta saboda arzikin da ta tattala mu ci tare. To shine amfanin wannan taro da ake yi saboda ka san a tahiyar tattalin arzikin duniya waɗanda suka mallake suka samu shi da baibayi shine kasar wato bankin duniya da kuma asusun lamani. Da a lokacin nan sai su suke iya bada ramce ga wata ƙasa wanda ake cewa ƙasashe masu tattalin arziki mai rauni. To yanzu zaman to Shin tana da wannan ƙarfin na sa kudadanta a cikin wannan ƙasashe na Afrika saboda ta haɓakar da tattalin arzikin mu. Shine amfanin.
Tsakanin ita China da su ƙasashen Afrika wake cin moriyar wannan hulɗa.
Dangantaka tsakanin ƙasashen China da ƙasashen mu dangantaka ce wadda kowa ya ribantu cikin abin da ake yi. Ribanta wannan tana iya daukar fasali biyu. In aka dauke shi a fannin siyasa, kasar Shin tana kama ma kasashen Afrika in ka tafi majalisar ɗinkin duniya bisa fanni diyawa saboda tana da wannan kujera ta cewa ta hawan naki in ana sa a gudanar da wani abu. To kasar Shin tana iyakar gwargwado gwada wannan halin. Kaga nan dangantaka tsakanin mu muna cin amfanin Shin bisa wannan. Sannan in ka dauka kuma dangantaka bisa tattalin arziki. Yau kasashe bankoki diyawa na China suna ba kasashen mu bashi wanda za mu tana da wani abu wanda ke shiga da tattalin arzikin mu. In ya zama to harkar kamfanoni ne, in ya zama to harkar na'urori ne ko kuma harkar wato makamashi na wuta, harkar hanyoyi. To Shin tana sa bankokinta su zuba ma kasashen Afirka kuɗi a matsayin bashi, wani bi kuma a matsayin kyauta ne.
Irin waɗannan hanyoyi su ne ƙasar China ke amfani da su wajen mamayar kasashen Afirka?
Ba mamaya bace ba. In ka zo a cikin ƙasa kana da kuɗi, fanni biyu ne za ka yi. Ko ka sa kuɗin kai kaɗai cikin ƙasa ka ci riba ka kai kaɗai, ko kuma ka zo ka gama hannu da yadda masu hannu da shuni na cikin wannan ƙasa. To galibi shine shin take yi, shin tana gama hannuwanta da masu hannu da shuni na cikin ƙasar da ta zo, saboda su gama ƙarfi su ci riba abu.
Dokta, ana ganin kamar China nan shigo-shigo ba zurfi take yi wa ƙasashen Afirka, sauraka take ɗibga musu bashi ta yadda abin zai kasance kamar igiya ce take zarga musu kwatankwacin raƙumi da akala.
Tun can da wa'ancan saru suke ba mu bashi sun ji sun tawayewaye mu, yanzu ba inda za mu motsawa, ba a ce ba suna shigo-shigo ba, suna mu shigo-shigo ba da sai yanzu dan shin tana sanya kuɗin da. Kuma na baka zancen tarihi ka in fara maka magana, nace maka shin tun lokacin da ba komai muke ba, ka gane ko, ta sa kuɗinta, ta sa iliminta, ta sa mutananta, ta sa ƙarfinta a cikin tattalin arzikin ƙasashen mu. Kenan dan yau mun zama wani abu, ko kuma muna bisa hanyar zama wani abu ne za a ce dan ta zo ta sa kuɗin ta za a ce hadana mu shigo-shigo ba zuri. Babu wani shigo-shigo ba zuri, tana son ta kama mu ne saboda ta yi mu jin ciwon kanmu. Saboda mu kasashen mu abin Allah wadai ne, mu shugabannin mu ba su da wannan ciwon kan na cewa su buga sanda su ce mun rabu daga wannan talaliya da abin gadin sabu sukin mu.
Kuma dalla a gaida Sule Mummuni Barma, na nemi karin bayani daga wakiliyarmu da ke Jos Zainab Babaji akan sanarwar da hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta bayar na wani harin kan mai uwa da wabi da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye a ƙaramar hukumar Jos ta Gudu. Ga tattaunawar tamu. To yanzu me ke faruwa a wuraren da aka samu rikicin?
To kamar yadda kika samu labari jiya da misalin karfe 8:30 waɗansu 'yan bindiga waɗanda ake ba a tantance su ba har yanzu, wato kamar bayanan da na samu sun zo ne a mota Hilux, kawai sai suka buɗe ma mutane wuta a wani ƙauye da ake kira Lafandet a Dwe daga ƙaramar hukumar Jos ta Kudu kenan. Sannan a cikin kisan da suka yi sun kashe mutane 11 kamar yadda sanarwa daga su 'yan sanda suka ba manema labarai. Mutane 12 kuma an ji musu rauni, suna kwance a asibitoci a cikin nan Jos kenan.
To zuwa yanzu wane yanayi ake ciki?
To akwai yanayi na tashin hankali, duk da yake ba a cikin garin Jos ba ne, a ɗan bayan gari ne. Amma abin da ya faru shi ne, bayan an wannan abin ya faru jiya da daddare, yau da safe ko 'yan jaridan mu waɗansu da suka je wurin, wato matasa ne yankin sun tasan musu. Yawanci lokaci idan abu haka ya faru sai kiga matasa sun taso akan hanya suna tare duk wanda suka gani. Duk da yake jiya harbin da aka yi ba a kama kowa da ya yi harbi ba, saboda an ce 'yan bindigan sun zo sun yi harbi ne kawai suka bi suka wuce. Harbin da suka yi na kan mai uwa da wabi ne kawai suka yi suka tafi. Amma matasa sun fito yau da safe kamar suna zanga-zanga ne, sannan suka dinga tattare mutane, abinda dai kawai ya faru kenan. Amma a cikin gari ba wata matsala.
A cikin garin Jos ɗin sai dai daga ƙauyen da aka abin ya faru.
Daga ƙauyen da abin ya faru shi ne kawai, saboda hanya ce wanda ta haɗa cikin garin Jos da zuwa wayansu ƙananan hukumomi. To dai kawai an gaya wa mutane cewa hanyar ana rikici, saboda haka mutane su kauce ma bin wurin hanyar kawai shi kenan. Amma ba wata matsala a cikin gari. Ita gwamnati ta aitar da abin da ya faru, sannan ta ce ta ƙara jami'an tsaro saboda su tabbatar cewa ba samu ƙarin rasa rayuka a wurin da abin ya faru ba. Sannan sun ja kunnen su matasa cewa idan abu ya faru su kwantar da hankalinsu. Gwamnati da hukumomin tsaro za su yi bincike domin su tabbatar da abin da yake faruwa.
To madalla, A Nijar ɗaliban da suka kammala karatun fannin likitoci yau suka fara rubuta jarabawar cancanta don tantance iya aikin nasu. Sulaiman Muna Barma har yanzu dai ya aiko mana da wannan rahoton.
Nazo da safa kenan a makarantar sai Je Ons da ke nan Yamai lokacin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke kaddamar da jarabawar cancantar aikin likitanci. Dalibai 2789 ne ke rubuta wannan jarabawa da ke ba da damar tantance waɗanda suka lakanci ka'idodin aikin kula da marasa lafiya a asibitoci a ci gaba da ɗaukar matakan inganta sha'anin lafiya, in ji ministan.
Kasa ita horaswa ta likitoci abu ce mai babban muhimmanci, tunda wanda an kai ma wannan horaswa rayuwa ce ta mutane za je ya ceta. Kenan nauyara ta ga wuyan gwamnati ya ɗauki duk matakai waɗanda sun ka gamata saboda a yi wannan jarabawa cikin ka'ida, saboda in an ka tashi an ka ce wanga likita ne wanda fito daga ƙasar Niger a ce ko ina yana iya aiki nan cikin Afirka, kuta Afirka a ce shi na iya aiki ko ina.
Akwai wani matakin da kuka ɗauka don murƙushe dukkan wani yunkurin satar jarabawa?
Examen ne na kiwon lafiya, amma ai ka ga ba ministar ce ta kiwon lafiya kaɗai ta shirya shi ba. An gama duka waɗanda ke iya gano duk wata shaddabaru na kai sata ko kai wani abu, kenan ka san in kai sake kai kuskure kai wani abu ka san irin abin da zai faɗu ma.
Dalibai sama da 300 ne aka hana wa shiga wannan jarabawa bayan da bincike ya gano su da mallakar takardar shaidar kammala karatu ta bogi.
Ba su cikin ka'ida, an zo da wannan takardun sai kuma da su tarbi gaba. Takardun da ke gyaruwa su gyaruwa, ba su gyaruwa kenan su ba su iya wannan exam. Dan haka muke kira ga uwayen yara in za su kai yaran su tabbata lalle takardun za su kai takardu ne ingantacce.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin shugabannin makarantun da wannan mataki ya shafa ya citira. To amma ai rashin kare haƙƙin dan adam irin su Alhaji Salisu Ahmadu na cadre de concertation et d'action citoyenne na mai bayyana takaici akan faruwar wannan al'amari da ya danganta da sakacin magabata.
Inda an bi dokoki tun da fari wannan abin ya faru, inda an kiyaye haƙƙin su na cewar in an diba diploma kin na gogi ne wannan abin ya faru, inda an tsaida ruwan miya ko wane ne an san ga matakin da za ka hau, babu magana equivalence, babu magana cewar ku sai kai degree bisa kan wannan matsayin shine kake shiga kai irin wannan jarabawai. Eske da wannan abin ya faru?
Ainihi kungiyar lafiya ta kasashen Afirka ta Yamma OIS ce ta umarci gwamnatocin kasashen wannan yanki su shirya irin wannan jarabawa a kowace shekara domin magance matsalolin da da nasaba da rashin sanin makamar aikin likitanci. Misali akari da yadda a yan shekarun nan ake samun yawaitar kafuwar makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an gaida Sulai Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Sanin kowa ne cewar ilmantar da al'umma ba haƙƙi ne kawai da ya rataya akan gwamnatoci ba. Su ma al'umma suna da irin nasar wadda za su taka wajen ganin al'umma ta samu ci gaban da ya dace da ita. Wasu matasa masu kishin ƙasa sun yi hoɓɓasa wajen ganin sun tallafa wa jama'ar yankinsu don ganin an gudu tare da zimmar tsira tare. Hakan kuwa shi ne abu da kowace al'umma ya kamata a ce ta ɗauka. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya samu zantawa da waɗannan matasan.
Ga ɓangaren matan maga cewa waɗannan matan mafi yawancinsu 'yan talla ne sai muka sanya ma project ɗinmu cewa suna da ilimi ake talla wanda mafi yawanci yaran nan mun fuskancewa suna samun matsaloli tasgaduwa cikin rayuwarsu a cikin gari inda suke shiga suna barin mara'a karkara suna shigowa maraya kuma a cikin marayan ba su samu inda su biya bukatunsu ba masu da ilimin kula da jikinsu sai muka ga cewa ya kamata alal akalla su samu ilimin addini su samu ilimin zamani wanda muka fara bibiyar yaya suke wanda muka je garinsu muka samu alal akalla muka fara samu muka mai yara guda uku wanda muka fara da su muka ba su kayan karatu muka sa ba su uniform muka ba su littafai muka dauki nauyin karatunsu wanda har yanzu nan suna ci gaba da karatunsu abin da yasa muka fi karfi ga yan talla su wayannan yan tallan dukannin abubuwan da ya same gare su wanda zai zamanto cewa iyaye mata ne nan gaba wanda abin zai kara haɓaka a cikin al'umma idan ya zamanto cewa mun ilmantar da su alal akalla su ma za su ilmantar da wayanda suke tare da su wayanda za su zo nan gaba wanda idan ya zamanto cewa ba ilmantar da su ba an basu rayuwar su ta shiga cikin matsala ko sun samu wani matsaloli a rayuwa wannan abin zai koma karkara ne sannan zai dawo maraya wanda muna kokarin cewa muna sha'awar burin mu ilmantar da su ya zamanto cewa a cikin yan tallan nan an samu likitoci an samu malamai an samu duk abin da ake bukata za mu samu daga gare su insha Allah
to yanzu kaman dalibai guda nawa kuke da su
duk muna dalibai wayanda suke kama a cikin makaranta muna su sun kai 20 sannan akwai kuma wani kudiri da muke yi yanzu wayanda su wayanda shekarunsu ya fi karfin su shiga makarantun primary wanda muna yin yanzu shirin cewa za mu yi musu aji na ranar Asabar da Lahadi wanda za a koya musu abubuwa guda hudu za a koya musu lissafi Turanci da Hausa da addini wanda su koyi karatu da rubutu wanda shi kuma karatun su zai kasance kamar awa biyu ne kafin su tafi talla wanda za su yi sun kai karatun kamar misali karfe 9:10 haka zuwa 11 da wani abu sun koma sun tafi gida sai su dauki tallan su sai su zo
haka dai ba hana su yin talla ba dai
hana su yin talla ba
dai an shigo musu daga wasin karatu
so ai ka san yanayin ba za ka bar ka ce musu saboda mafi yawanci binciken da muka yi mafi yawanci wannan yaran suna rike kamar akalar tattalin arzikin gidansu ne wanda idan suka yi tallan ana samun wani tunda akwai wadda ta dinga maganan cewa wannan yarinyar da take mata tallan ita take samun wasu abubuwa na gudanar da harkokin gida so idan ka ce zaka dakilar da yarinyar daga zuwa talla kamar ka bata ka gurguntar da gidan ne so zaka nuna musu cewa ga abin da ya dace a tallan saboda dukkan wanda yake ilimi yana samun kamar sakafa yana samun wani wayewa ne cewa wannan abin mai kyau ne wannan abin mara kyau ne to idan muka ilmantar da su mun san alal akalla za su gane cewa wannan abin da zai zo mana cutarwa ce wannan abin da zai zo mana ba cutarwa ba ce za su iya gane mai kyau da mara kyau
to Ajiya Hadiza gashi su kungiyar kamar tallafa muku suke yi ke gashi ke ce kike shugabantar wannan hukuma gashi kuma maganar ilimin mata ma muke yi su musamman yunkurin da suka yi na sun fi mai da hankali ne ga yan talla ba mu sani ba ta wannan fuska hukumar ki na yin wani abu
to assalamu alaikum masu saurari yanzu haka a karamar hukumar Dala nan a Goran Dutse Center ta mata ta Goran Dutse da ta Municipal Center mu ta Library da kuma Giginyu Center ta Nasara Local Government Center mu ta Giginyu da kuma wadda muke da ita a center mu ta Shanunu muna da yara sama da 200 irin wanda muke tsinta akan hanya suna gararan ba ɗan ƙananan yara daga shekara 4 zaka ga zuwa 14 15 ana dora musu talla wani zubin kuma a cikin al'umma akan samu bata gari su ci zarafinsu to wayannan yan mata mu yanzu mun daddauke su a tsawon shekaru da muke wayannan aikace aikace suna zuwa makaranta karfe 8 na yamma zuwa kaman karfe 12 kuma muna koya musu darasi na yan primary daga ciki ma abun alfahari shine akwai yan ta yan aikacau yaran da ake dauka a kai su gidaje a kasu daga kauye to akwai wani tsari da muka shirya da masu gidajen da suke aiki za su bar su zo makaranta awa biyu daga karfe 10 na safe zuwa 12 rana abun alfahari kuma abun farin ciki a gare mu shine ko a bara mun sami yarinyar da ta gama secondary akan wannan tsari tana School of Hygiene tana diploma kuma yar talla ce aka kata daga ƙauye sanda aka kata kuma babu abin da ta sani amma ka gani ta samu tayi sauka kuma tayi primary ta kuma yi secondary kuma yanzu gashi ta shiga makaranta ta gaba da secondary a bisa wannan tsari namu so mu aikin da muke yi kenan ko da yaushe
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin muna miƙa godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
amma da mata don wajen miƙewa
to sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ali Usman Taka Lafiya birnin Kebbi inda yake cewa ina jajantawa iyalai da rundunar sojan Najeriya kan rasa dakarun rundunar kimanin 30 a lokacin wata arangama da suka yi da dakarun kungiyar Boko Haram. Sai sakonmu na gaba shi ma cewa yayi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama domin na jajantawa rundunar sojojin Najeriya a bisa rasa rayukan wasu sojojinta har kimanin guda 30 a yayin fafatawa da wasu kungiyar ƴan Boko Haram a jihar Borno Allah ya kara afkuwar hakan a gaba a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen kungiyar Boko Haram a Najeriya da Afirka da ma duniya baki daya Sai sakon ya hayya da Noah Azare da Prince Tasi bin Abdullah Azare inda suke cewa Salam BOA Hausa muna goyen bayan kalamin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cewa baya tsoron karawa da kowane dan takara inda za a yi gaskiya wajen fidda sakamakon zabe Sai sakon Hafizu Balarabe Gusau inda yake cewa tabbas ya kamata gwamnatocin mu su dubi da rahotannin cin zarafin ƴaƴa mata a yankin Afirka su dauki matakin gaggawa wajen hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama yana cin zarafin iya mace Sai sakon Buhari Yahaya Guru jihar Yobe Najeriya inda yake cewa Salam BOA Hausa daukan matakin kawo ƙarshen mace-macen yara ƙanana da hukumomin lafiyar ƙasar Ghana suka dauka hakan yayi daidai muna fatan Allah ya sa haƙar ta cimma ruwa
To a gaida Daula Salim kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Shugaban kasar China Xi Jinping ya shaida wa shugabannin Afirka da ma ƴan kasuwansu cewa kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka ana yin sa ne da zumunci da nahiyar gaba ba wai na je kana yi ka bane kurum. Rahotanni sun ce manufar jawabin nasa lokacin bikin bude taron kolin da aka fara yau a Beijing tsakanin kasar China da kasashen nahiyar Afirka shine don a kwantar da hankalin kasashen na Afirka game da wani sabon shirin karfafa gine-ginen masana'antu na China. Yanzu haka yawan bakin haure da ke kurara nahiyar Turai sun ragu ainun duk da yake sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske musamman ma masu bi ta tekun Mediterranean kamar yadda wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar masu fasa kwarin mutanen zuwa nahiyar Turai suna dada daukar matakan kasada wajen sufurin mutane da zuma tsallakar da su yayin da kasar Libya ke yawan kame waɗannan jiragen nasu na 'yan cirani Kasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin Siriya da take yi na kaddamar da gagarumin farmaki na neman sake kwato yanki na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen kasar inda ta ce akwai buƙatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya ya zama tuwo an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wurin. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif yau ya tafi birnin Damascus domin ya gana da takwaran aikinsa na kasar ta Siriya da ma shugaba Bashar al-Assad.
To ma sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu Mr. Rob McLean ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa. Thank you.